This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a ko niyya ko dalal ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga takaitaccen labarai. An zakulo wasu mutane guda uku daga cikin bangoren rusassun gine-gine da ransu kwanaki 8 bayan gagarumar girgizar kasar da aka yi a kasar Nepal. Haka kuma Pakistan ta bukaci 'yan Taliban da Afghanistan su zauna a teburin shawara tare da gwamnati domin samun zaman lafiya. Kasar Italiya da Faransa sun yi aikin ceto wasu bakin haure kimanin 1,400 a kan tekun Mediterania da ke kusa da Libya.
To, kanin labarin kenan. Bayan labarin duniya kamar kowace ranar Lahadi, Grace Abdu za ta gabatar da shirin addinin Krista. To, amma kafin ku ji wannan shirin, muna da rahoto akan jana'izar limamin babban masallacin Abuja da aka yi yau da kuma rahotanni kamar haka.
Bayanai daga garin Kadarko da wadata da ke karamar hukumar Wate a nan jihar Plateau na nuni da cewa mutane 23 ne suka rasa ransu yayin da wasu sojoji ke binciken wasu 'yan bindiga da suke zargi da kashe jami'an sojoji a wasu ƙauyukan da ke iyaka da jihohin Taraba da Plateau.
Kungiyar kwadugo da ke jihar Borno ta mika wa gwamnatin jihar tallafin kayayyakin abinci ga waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita kuma iyalan waɗanda suka rasa rayukan sakamakon waɗannan rigingimu.
To, tare da sallama ga cikakkun labarai. An zakulo mutane guda uku daga cikin bangoren rusassun gine-gine da ransu kwanaki 8 bayan gagarumar girgizar kasar nan da ta tarwatsa mutane ta halaka wasu a kasar Nepal ta faru. Jami'an soji da na 'yan sanda ne suka ceto mutanen guda biyu, maza da mace guda ɗaya, a garin Sindapolchak wanda yake arewa maso gabashin birnin Kathmandu. Jami'an dai suna cewa zai yi wuya a sake samun wasu an zakulo su wanda za su tsira da ransu a cikin bangoren gine-ginen. Ma'aikatar cikin gida ta Nepal ta ce waɗanda suka mutu sun haura mutum 700, a yayin da dubbai da suke cikin ƙasar ba a san inda suke ba, ciki har da kimanin mutum 1,000 daga ƙasashen Turawa. Waɗanda suka tsira da rayuwarsu suna ta roƙon gwamnati da ƙungiyoyin agaji da su gaggauta ba su agajin abinci, ruwan sha da kuma sauran kayayyakin tallafi, musamman ma gare su da suka rasa mahallansu. Pakistan ta bukaci 'yan Taliban ɗin Afghanistan da su zauna a teburin tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin Kabul. Za a tattauna tsakanin 'yan Taliban da gwamnati da ƙungiyoyin rajin zaman lafiya a wani taro da suke sa ran yi a ƙasar Qatar. Pakistan ta ce za a shirya zaman taron ne, kuma a shirye suke da su tallafa su kuma goya wa duk wani shirin zaman lafiya a Afghanistan baya domin a samu zaman lafiya a makwabciyarta. A halin da ake ciki yanzu, ana shari'ar wasu mutane a Afghanistan guda 49, ciki har da 'yan sanda guda 19 da ake zargi da hannu a dukan taron dangi da suka yi wata mata 'yar shekaru 27 wanda ya yi sanadiyar rasa ranta sabanin abin da ya saba doka. Zaman shari'ar da aka fara ajiya ne tare da nunawa a talabijin, inda masu gabatar da kara suke gardamar cewa farkunda ta sha dukan da ya sanadiyar mutuwarta da kuma kone ta sakamakon zarginta da wulakanta Alkur'ani mai tsarki. Mafi yawancin 'yan sandan da ake zargi cewa sun sa hannu a mutuwar su ne, ana zarginsu da cewa sun ki hanawa lamarin ya faru, sannan kuma ana sa ran ko kuma zargin wasunsu ma sun sa hannu a aikata wannan kisa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Italiya da Faransa sun yi aikin ceton bakin hauri fiye da 1400 da suka kage akan tekun Mediterranean da ke daura da tekun Libya bayan kwale-kwalen su ya samu matsala. Jami'an Italiya sun ce sojojin ruwa da dogarawan teku sun ceto mutane 1200 ta hanyar amfani da kwarewa kuma suka mika su ga tashoshin jiragen ruwa a kasar Italiya. A yayin da jiragen ruwan Faransa suka stopko wani jirgi mai dauke da bakin haure sama da mutum 200, wasu mutane biyu suna cikin wayanda aka kama ana kuma zargin su ne suka yi safarar mutanen, sannan an mika su ga hukumomi a kasar ta Italiya. Fiye da bakin haure 150 ne dai suka shiga kasar Italiya a bara, sannan jami'ai sun ce yawan mutanen da suke shiga a kowane mako ya kai yawan 5000, sannan kuma ana sa ran nan da watanni 4 za su kai 200 zuwa ƙarshen shekara gaba daya. Tun bayan janye kudin tallafin ceton bakin hauren tarayyar Turai a shekarar 2014, kasar Italiya take fama da bubbugar bakin haure akan tekunta saboda kusancin ta da arewacin Afirka. Haka kuma ƴan sanda a Baltimore na nan Amurka sun cafke mutane da dama sakamakon zanga-zanga da aka yi a jiya, inda dubban mutane suka taru a zanga-zangar lumana da wadda ta saba wa dokar hana fita da aka saka a garin. Mafi yawancin yanayin zanga-zangar ta juya wani wake-wake ne, inda suke wakar in ba adalci babu zaman lafiya. Hakan ya biyo bayan zargin wasu ƴan sanda guda 6 da laifin mutuwar Fred Gray a matsayin kisan kai. An sanya safiyar jiya nan a matsayin ranar da aka faro zanga-zangar, sannan kuma zanga-zangar yawanci ta aibanta ƴan sanda ce sanye da kakin su maimakon fuskantar zanga-zangar su. Amma zuwa da yamma jami'ai sun fara sanarwar cewa dokar hana fitar daga karfe 10 na dare ne zuwa 5 na safi. Sun dai sanar da cewa tare da yin magiyar a kokkoma gida maimakon tsayawa akan tituna, wanda hakan yana iya jawa a saba wa doka kuma zai iya kaiwa ga kame. A yau Lahadi 3 ga watan Mayu rana ce ta Majalisar Dinkin Duniya da ta ware tun a shekarar 1993 don nuna goyon baya da yin murna game da muhimmancin ka'idojin aikin ƴan jarida. Majalisar Dinkin Duniyar ta ce wannan rana ce da za a yi amfani da ita wajen wayar da kan al'umma game da abubuwan da ke tauye aikin ƴan jarida, tare da nuna musu cewa shekaru aru-aru ana hukuntawa tare da kashi ma ƴan jarida.
Usman Kabare ya karanto labaran duniya. To madalla, bayanan da ke fitowa daga garuruwan Kadarko da wadata da ke karamar hukumar wasu jihar Plateau na nuni da cewa mutane 23 ne suka rasa rayukansu a lokacin da wasu sojoji ke binciken wasu 'yan bindiga da ake zargi da laifin kashe jami'an soja a wasu ƙauyukan kan iyakar jihar Plateau da Taraba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko da rahoto.
A cewar wani ganau da ke garin na Kadarko, Pimzim Donchak, lamarin ya auku ne da safiyar jiya Asabar.
Jiya dai da safe irin around 10 haka wasu sojoji suka zo daga ta hanyar Wase, akan cewa wani waya akwai wasu bad boys daga ta nan sun shiga Taraba sun kashe musu sojoji guda 6. To an ce musu sarki baya nan, sai suka koma ta hanyar Wase sun zo sun fara kakkashe mutane a cikin an gudu. Suka kashe wanda suka iya kashe, suka kone gidaje, abin da ya faru kenan.
Amma kun iya gane ko mutane nawa suka kashe?
For now dai mu recording about 23. Wanda muka recording ma media ko wasa ta dan daji dajin da bamu iya sani ba, amma wanda mun sani yanzu mutane 23 ne.
To gidaje fa?
A gidaje ka, ai ba za a iya yin lissafi ba, don gidaje yana da yawa aka koko.
Amma to yanzu wani halin mutane suke ciki?
Kadarko din ana rashin ruwa, kuma su boreholes da ina ba mutane ruwa sun babata, su boreholes ne sun kone gidaje. To sai dai wanda suka zo daga lantan da safe na shine sun rike ruwa suna ba mutane, ko yawancin mataye sun riga sun fita, amma akwai maza dai kadan kadan a gari.
To amma ina gaskiyan cewa an kone gidan shi Basarake Lord Nden?
Gaskiya ne, yanzu mallan sai kusa da gidan ne, ma yanzu wuta na nana ci a wurin, don akwai hafi a cikin gidan.
Kakakin rundunar sojojin wanzar da tsaro a jihar Plateau Captain Ikedichi Iweha ya ce tun a makon da ya shige ne mahara da suke zaton suna fitowa daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar ta Wase ne suke zargi da kashe jami'an tsaron.
Tun da ma sai October last year ana kai hari tarihin na ɗaruruka daban-daban da suke can ɓangaren Taraba da wanda suka tsaya na harin nan da suka kai kade a suka kashe sojoji guda shida sojoji nan da suka kashe su suka kafile idanun su suka yanka harsar su suka tattara su da suka da suka da kamar su sojoji guda su kuma har ila yau har yanzu ba zan jikin su ba da zan kuma suka shi gida da kwanin kamar su ba wato suka kashe sojoji guda goma sai ranar nan da ana nuna faruwa a 28 sojoji daga falada suna dubiyo da fcf suna dubiyo muna biyan yadi daji zuwa ta zuwa a samu wanda suke wannan mummunan hari da ijiyoyi da mutane suna yankan mutane yankan mata yankan yara aka zo dai aka sami a wani kauye dai da aka da sun za sun fayar da mutanen ma har ila jiya aka same su wajen yamma kuma har ila ana kan asusun tare da su a wurin.
Ina gaskiyar cewa sojoji sun je sun kashe mutane sun kokkona gidaje a wadata da Kadarko.
Ba gaskiya wannan magana sojojin mu muna dan muna kawo ba mutane tsaro muna yi su rakiya su je gonar su su je kiwon su tsaranta ne da wannan aikin da nake yi har ila yau muna kawo yi shi ba wani gaskiya cewa sojoji sun kai hari sun kashe mutane ko sun kai da kai ta a'a.
To amma kun san cewa an kashe mutane jiya a wurin kuma kun yi bincike ku gane ko su waye suka kashe mutane da kona gidaje?
Kuka dai binciken nan ba ta mun gane wannan sojojin da ake yi
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Mun gode Zainab. Daga can birnin Maiduguri kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya auko da rahoton cewa kungiyar kwadago a jihar Borno ta bai wa gwamnatin jihar tallafin kayayyakin abinci ga waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su.
Shugaban kungiyar kwaragon kuma ta tasu Ali Abana yace sun mika wannan tallafin ne dan ba ta su gudunmawa ga gwamnatin jihar. A yanzu hakan dai ana da kimanin sansanin yan gudun hijira 19 ne a fadin jihar wannan yanzu hakan gwamnatin ke ci da su da kuma ke kirarin ta kashe miliyoyin naira sakamakon ci da waɗannan yan gudun hijira. Shugaban kungiyar ya yi min karin haske.
Mu a lebo ba wai sai ma'aikata bane, lebo tana da haki ta duba damuwa jama'a, ta dinga damuwa mutane da suna da damuwa. Siyasa muka gani cewa mu a Borno insecurity na ya kawo damuwa. Akwai mutane da ba su da wajen zama, akwai mutane da ba su da ko roban sharuwa, akwai mutane da ba su da abinci ko sabulu wanka ma suna nan a kan. Abinda muka basi nazari akan abubuwan da na bayar a speech na yau da safe nan ba, dole ne za a shiga damuwa. Because gwamnati karta duba fa dalilai saboda sai gain advantage on the situations on ground.
Sai dai wasu daga cikin ma'aikatan da ke jihar Borno sun janyo hankalin gwamnatin ne da gane da matsalolin da ke fuskantar su.
Sunana Comrade Baba Muhammad. Mu mutanen Housing Corporation yau muna neman wajen kusan shekara 10 muna cikin matsalan albashi. A yanzu haka muna da
shekara 10 kace ko wata 10.
Matsalan albashin yau muna cikin matsalan shekara 1 shekara 10 da muka shiga wani halin kakani kaka. A yanzu haka muna bin gwamnatin mu wajen wata 8 da leave grant na shekara 1. Mu dai muna ma gwamnatin Borno kira da yake shi gwamnan Borno mutum ne mai imani, mutum ne wanda yake da tawakkali, yana jin kai ma talaka. To muna neman alfarma a wajen shi kaman inda ya taimaka mana na baya, ya taimaka ya mana adalci wanda wannan abun a samu a main screen na state government.
Sunana Comrade Babajana Mustafa. Alhamdulillah dama matsalan dan adam baya karewa. Yau zaka nema, yau ya kare kuma gobe zaka sake nema. Mu dai bukatun mu tun daga 2013 har zuwa yau local government bata sami lib grant nata ba da sauransu.
Shi ma mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Zainab Umar Mustafa ya bayyana godiyar gwamnatin ne game da wannan tallafi da ayan kungiyar suka mika wa gwamnatin, wanda yace kuma za su duba wannan koke-koke.
Government has also increased the amount paid for the gratuities from 100 million naira to 250 million. The Honorable Government offset the outstanding arrears of gratuities owed to retirees, which I believe very soon workers will receive their gratuity on retirement.
Mataimakin gwamnati ya kuma kara da cewa gwamnatin ta tana biyan naira miliyan 100 ne don biyan ma'aikatan da suka bar aiki, a yanzu hakan ta kara zuwa miliyan 250. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya aiko mana da rahoton jana'izar limamin babban masallacin Abuja Sheikh Musa Muhammad.
Ne sai ka leka cikin kabarin ba ko kana gefe kai masa addu'a Allah zai karba saboda haka ajaje abinda ake bukata ai masa addu'a
da fifin masu jana'iza makabatar Gudu Abuja yayin da aka kai marigayi babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad wanda ya rasu a babban asibitin Abuja bayan fama da jinya. Imam Shehu yayi hannunka mai sanda ga jama'a.
Amfanin wani ya mutu ba kai ba shine mutuwar ta zamo maka wa'azi. Mutuwar malam alama ce ta cewa kai ma zaka mutu dan ka san da Allah yana barin wani misali Abuja da ya bar mala dan akwai ayyukan da yake wa mutane amma ba wanda za a bari dan haka wa'azi ne gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo gawa makabarta cewa yake yan uwa ku roƙa wa wannan da muka binne gafara don yanzu za a tambaye shi dan haka dukkan mu zamu yi wa malam addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya samu cika da imani Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa najihi min al
ga takaitaccen tarihi marigayin daga sakataren masallacin Ibrahim Matawar Lanjega
Malam Musa ya kasance yana babban liban masallacin Abuja tun 1991 har zuwa da fitin Allah mai cikawa shekarun sa 68 a duniya ya bar mata na aure guda hudu da ƴaƴan shi 14 ina addu'a Allah mashi rahama ya kuma ba dukkan iyalai da dukkanin mu abokan aiki da sauran ƴan uwa musulmi hakuri wannan rashin da aka yi
malaman islama na kungiyoyi daban-daban na nuna juyayin rashin ga abun da Sheikh Abdullahi Balalago na kungiyar Izala ke cewa
baka taba jin wani rigingimu ya taso da aka kasa warware su ba ya yi iya kokari ya ga cewa ya hada kan al'umma musulmi wurin yin jagoranci ne na karka wanda duk wanda ya taso ko da wata irin fahimta ke da shi a nan kasa duk lokacin da ya zo masallaci inda ya ci malam Musa ke neman shi babu wanda yake da shakkan cewa ba zai bi sallah ba kuma al'umma duk gaba ɗaya ya haɗa su ya mai da su duk nashi saboda haka shugaba ne mai nagarta shugaba ne wanda al'umma musulmi dole su yi juyayi na rashinsa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu wanda zai kwatanta irin abin da malam Musa ya yi sannan shi kuma muna mishi kyakkyawan zato muna mishi addu'a muna fatan Allah ya gafarta mishi Allah ya ba iyalansa da dukkan al'ummar musulmi hakuri na wannan babbar rashi da muka yi
Sheikh Tijjani Balakala Rawi ma ya nufo Abuja don taziyar
liman da yana tare da shi sama da shekara 40 cikin mutunci da zaman lafiya kuma ya ba da kyakkyawar gudunmawa tun Abuja bata zama haka ba kuma ya ba da gudunmawa Abuja da ta zama haka kuma alhamdulillahi yayi abubuwa da yawa na aikin haji na alkhairai Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya rike zuri'arsa Allah ya zuri'arsa albarka
Imam Musa Muhammad da Dana'ibai uku Dr. Ibrahim Makari Dr. Kabir Adam da Sheikh Omele Ruwa haka na akwai babban mai taimakawa limaman Hafizul Qur'an Muktar Abba Nasiru Adamali kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutu a riga kuma tari ya nuna mutu a riga wannan mutu a riga wancan mutu a riga wancan mutu a riga ta ce da da hali wallahi
haka ne dan maraya yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirin addinin Kirista
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara Yau ma shirin yana tare da Steven Y Mamman wani ma'aikacin kungiyar daliban Krista a makarantu da ake kira FCS Wakili mai Iliya Kure ya tambaye shi hanyoyin da suke samun kudaden gudanar da ayyukan su sai ya bayyana cewa
hanyoyin shigan kudaden mu na daya membobin kungiyar wato membobin FCS na makarantu major source na income din shine ta gurin su wanda suka ci muriyan kungiyar wato associate su ma suna bada contribution saboda aikin FCS kudi mafi tsoka daga gurin su associates din ne yake fitowa saboda gudanar da ayyukan kungiyar sannan kuma bai cin haka akwai guduma da muke samu daga ikilisiyoyi da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu.
Waɗanne kalubale ne kuke samu a matsayinku na kungiya?
Na ɗaya akwai ƙarancin ma'aikata, wato ma'aikata wanda za su riƙa ziyarar ɗaliban makaranta, wato su NFCS a branches nasu a makarantu, ana ƙarancin su. Na biyu kuma akwai ƙarancin kuɗaɗen gudanar da ayyuka. Waɗannan ayyuka da muka lissafta duk ayyuka ne wanda sai da kuɗi ne za a iya yin su, ko da ce ziyarar ne mutum zai shiga mota ko zai hau mashin ya je, sannan kamar su conferences da ake yi da kuma bita-bita na horas da shugabanni, duka kuɗi ne ake mora a shirya su. So akwai matsalan rashin isasshen kuɗi na gudanarwa. Sannan akwai kuma ƙalubalen wuraren taro, wato kamar conferences, venue da za a yi conference wani lokaci yakan zama wani da matsala sosai, har ya sa ana canja dates na conference, saboda da akwai kyakkyawan fahimta tsakanin FCS da shugabannin makarantu na gwamnati. Duk lokacin da muke da irin wannan taron, makarantu sukan yi kafa-kafan su welcoming dinmu a yi wannan programs din a cikin makarantunsu. Amma yanzu yana zama da wuya, musamman ma makarantu wanda shugabanninsu ba Krista ba ne, yakan zama na musu da wuya su bar FCS su ci moriyan wannan facilities da suke da shi saboda yin conference. Sannan akwai kuma matsala ma na guraren yin ibada na su FCS a cikin makarantu. A da ba a samu wannan, amma yanzu kuma yana irin wannan matsalan yana daɗa ƙaruwa. Akwai makarantu da dama a ƙasar nan inda duk da shike akwai yaran Krista a cikin wannan makarantu wanda suna FCS, amma makarantar ta gagara ta ba su yanci su mori facilities da suke cikin makarantar saboda su yi ibadansu. So wannan ma yana zama da matsala sosai. Sannan akwai kuma matsaloli na tsaro a yawa ƙasar nan, saboda rashin tsaro wasu makarantun gaba ɗaya ma an rufe su a wasu jihohin. Sannan wasu jihohin ma da ba rufe makarantun ba, ɗalibanmu suna cikin hatsari, zaman su a makarantu yana cikin hatsari, saboda a cikin bazata ana iya far musu a kakkashe su. Sannan kuma su kansu ma'aikatanmu yadda za su saki su yawo su ziyarci su ƙarfafa wayannan ɗaliban makarantar, su ma rayuwarsu yana cikin hatsari. So gaba ɗaya yana gurgunta effectiveness na ma'aikatanmu da kuma ayyukan FCS. Sannan akwai kuma matsaloli na wato yawantan ƙungiyoyi na addini a cikin makarantu. A da idan ka shigo makaranta an san dai in banda FCS sai ko MSS ko kuma ƙungiya na ɗaliban Katolika. To amma yanzu in ka shiga makarantu, musamman makarantu na gaba da primary, na gaba da secondary school, za ka samu a wani makarantar ana iya samun ƙungiyoyi na ɗalibai Krista a sun kai har wurin 30 ko fiye da haka. So duk wayannan dalilai na kafa FCS da muke da su na gurin zurfafa bangaskiyar yara, tabbatar da zamantakewansu da kuma sun zama na ɗalibai masu taimakawa a ikkilisiyoyinsu na gida, ba za mu iya cin wannan burin ba, saboda ba za ka iya haɗa su duka a guri ɗaya ba.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, amma kafin mai sallama da Mr. Steven, za ku ji ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukan ƙungiyar FCS a wannan ƙarnin. Yanzu a madadin wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To yanzu kuma da kusan karfe 10:11 na safe a agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar sadarwar internet. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga Fatima da Halima Buba ga Maigoro. Suka ce gwamnatin Najeriya ya kamata a kyautata wa rayuwar mata da ƙananan yara waɗanda aka ceto a dajin Sambisa. Idan aka dubi rayuwar waɗanda aka ceto, za ka tausaya musu, musamman tsaffin mata da ƙananan yara suna cikin ƙalubalen rayuwa. Allah ya sa kayayyakin agajin da aka bayar ya isa yadda ake bukata a gare su. Kada a karkata su ta muguwar hanya. Shi kuma Malam Gambo Baro Fatuskum, tsohuwar kasuwar Fatuskum jihar Yobe, Najeriya, ya rubuto ni yana cewa, "Salam gidan rediyon Hausa na VOA, ku miƙa min saƙona wajen mai girma shugaban ƙasa mai jiran gado Baba Buhari, da cewa don Allah don Annabi, da zarar ya karɓi ragaman mulkin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, to ya kamata ya bujiro da hanyoyi ga matasa, don yanzu a Najeriya ba waɗanda suka fi matasa yawa, kuma abin takaici sama da kashi 60 daga cikin 100 na matasan, wallahi duk babu abin da suke yi sai dai zaman kashe wandu. Don haka nake ba da shawara ta akan batun matasa, don rashin aikin matasa ƙalubale ne ga kowace ƙasa. Ina kuma kira Allah Ubangiji ya baku ikon kawo mana ƙarshen wannan bala'i na kunci da takura da ya addabe mu. Allah ya sa amin." To kafin mai sallama, Usman Kabara zai karanto takaitattun labarai.
To an zakulo wasu mutane guda uku daga cikin bangorin rusassun gine-gine da ransu kwanaki 8 bayan gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a ƙasar Nepal. Jami'an 'yan sanda da sojoji suka ce sun ceto waɗannan mutane guda biyu maza da mace guda ɗaya a garin Sindhupalchok wanda yake arewa maso gabashin birnin Kathmandu. Haka kuma Pakistan ta buƙaci 'yan Taliban na Afghanistan da su zauna a teburin tattaunawar zaman lafiya wanda ya kamata su yi da gwamnatin Kabul. Za a dai tattauna tsakanin 'yan Taliban da gwamnati da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci da kuma kawo zaman lafiya, amma ba a hukumance ba wanda za a yi a Qatar. Pakistan ta ce a shirye take ta goyi bayan dukkanin wani yunkurin da zai kawo zaman lafiya a yankin na Afghanistan makwabciyarta. A halin da ake ciki yanzu dai ana shari'ar wasu mutane a Afghanistan stand din guda 49 wanda cikin su har da 'yan sanda guda 19 da ake zargi da dukan wata mata na taron dangi wanda ya sanadiyar mutuwarta. Matar 'yar shekaru 27 da aka zarge ta da laifin walakanta Al-Qur'ani mai girma. Sannan kuma yau Lahadi a 3 ga watan Mayu rana ce ta 'yan jarida da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware tun a shekara 1993 don nuna goyon baya da kuma fito da muhimmancin aikin jarida ba tare da cin zarafinsu ba. Taken taron na bana shi ne bayyano cin zarafin aikin 'yan jarida a faɗin duniya.
To masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Da yake yau Lahadi ce, ba mu gabatar da shirinmu na dare. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki da mai kula da gabatar da shirin Yemi da kuma injiniyanmu Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.